بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba, wanda shine yammacin 21 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 12 ga watan Abrilu na shekarar miladiya ta 2023. Daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab da aka fi sani da suna dandali da kenan tudun wadan Zaria a Nigeria, inda muke gabatar da darasi na tafsirin Alkur'ani mai girma. Wannan shine darasi na 21 cikin jerengiyar darussa na tafsirin suratul Qasas. Allah ubangiji ya sa mu dace. Arama zai karanta mana daga fadin Allah madaukakin sarki aya ta 49, qul fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahada minhu.
No. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
Kafin mu shiga, akwai tambaya da aka rubuta a jiya, wanda mai tambaya yake cewa me ye hukuncin mamu wanda ya yi sujudin tilawa ba tare da limaminsa ya yi ba. Wato, an karanta aya wadda ke da sujuda a cikin sallah na tilawa, kuma shi mamu ya yi sujudin tare da cewa limaminsa bai yi ba. To, wannan idan da gangan ne mamu ya yi sujudin tilawa, limamin sa bai yi ba, sallar shi ta ɓaci. Kamar yadda idan da gangan liman ya yi sujuda, kai kuma mamu ka tsaya a tsaye ka ƙi tafiya wannan sujuda, har ila yau sallarka ta ɓaci. Kamar yadda limamin Nawawi ya ambata a cikin majmu'u sharhul muhazzab. Amma idan da kuskure ne ko rafkannuwa, wato kai mamu ka yi tsammanin limamin zai tafi sujuda, ko kuma ka yi tsammanin ma ya tafi ne, sai ka bi daga baya sai ka gane bai tafi ba, sai ka ɗago ka ci gaba da bin shi, wannan babu matsala insha Allah. Allah shi ne mafi sani. Allah madaukakin sarki yake cewa qul fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum sadiqin. Wannan ita ce aya ta 49 a cikin wannan sura mai albarka. Ci gaba da wato bayanan da Allah madaukakin sarki yake mana abin da ya biyo bayan kissar annabi Musa da Fir'auna. Allah yana mana bayani akan gaskiyar manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, da kuma jefa kalubale ga Qurayshawa, su da iyayen gidansu Yahudawa, waɗanda suke ƙaryata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da bayani akan wasu fuskoki na kamantakekeniya tsakanin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da saƙon Musa alaihi salam. Shine Allah ya ci gaba da cewa qul, ka ce musu fa'atu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma, ku zo da wani littafi daga wurin Allah wanda ya fi ɗauke da shiriya fiye da Alkur'ani da At-Taura. Tunda kuna cewa kun ce a kawo muku littafi, an kawo, kun zo kun ƙaryata kun ce sihrani tazahara wa inna bi kullin kafir, ai bokaye ne guda biyu, ko wannan littafai guda biyu bokanci ne, kuma mu ba mu yarda ba, inji Yahudawa da su da mushrikan Makka. Shine Allah ya ce, ka ce musu fa'atu bi kitabin to inda gaske ne kuna da wani abu da yafi gaskiya fiye da wannan alqur'ani kuma yafi gaskiya fiye da at-taura da aka sauka annabi Musa alaihi salam Allah yace fa'atu bi kitabin min indillahi ku kawo wani littafi amma fa daga gurin Allah ba kirkirar ku ba huwa ahada minhuma ya kasance yafi waɗannan littafan shari'a attabi'hu sai in bi shi farra yana cewa shi a ganin sa yafi ganin dacewa a karanta nan da attabi'uhu ay mata madda ay mata dhamma kar a ce attabi'uhu kuma an ce attabi'uhu jawabu talab ne na fa'atu yace amma saboda lafazin kitab lafazi ne wanda yazo na kira to bai yiwa a bada jawabu talab akan shi amma dai al-Imam Qurtubi yana cewa wannan qira'a ta attabi'uhu hiya al-wajhu ita tafi dacewa in kuntum sadiqina suka ce inda gaske Allah yace a ce musu inda gaske suke yi to su kawo wani littafi wato Allah yana jefa musu kalubale cewa in za su iya su kawo wani littafi daga wurin Allah wanda yake da gaskiya wanda yafi Qur'ani da at-Taura gaskiya ba za su iya kawo wannan Allah madaukin sarki a wurare da dama yayi mai Yahudawa da su da Quraishawa da duk wani mai ƙaryata al-Qur'ani Allah ya jefa musu kalubale kamar fadin Allah madaukin sarki a cikin suratul Isra qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira Allah ya ce ka ce musu da a ce duk mutanen duniya da duk aljanun duniya za su hadu su yi gangan ko da nufin su hada karfin gwiwa su kera zance irin wannan alqur'ani naka Allah ya ce san ba za su iya ba koda wasu sun na goyen bayan wasu su a wani wuri kamar a cikin suratu Hud Allah yake cewa am yaquluna iftara ko ku cewa suke wai ƙarya kake ka kirkire shi ne Allah ya ce to ka ce musu qul fa'atu bi ashari suwarin mithlihi muftarayat in za ku iya tunda kun ce kirkira ne to kuma ku kirkiri sura kamar guda 10 wanda cikin alqur'ani wa da'u man istata'tu min dunillahi in kuntum sadiqin aga an ce ba su iya kawo duka ba an ce kuma ba za su iya kawo koda sura 10 ba sai Allah ya ƙara cewa wa ma kana هذا القران ان يفتري من ان يفترى من دون الله wannan alqur'anin ba zai taba yiwa a kirkire shi ba in ba Allah ne ya aika shi ba walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kull wa tafsila alkitabi la rayba fi Allah yace gaskiya ce tsantsatta da bayani dalla dalla da gasgata littafan da suka zo gabanin sa da rabbul alamin daga Allah sai yace am yaquluna iftara ko ku suna cewa ka kirkire shi ne fa'atu bi suratin mithlihi to ku kirkiri sura kwaya daya ma wada umman sabatu min dunillahi kuntum sadiqin wannan cikin suratul hud kenan ko yunus kai ko cikin yunus ba za su iya kawo alqur'ani ba ba za su iya kawo sura 10 ba ba za su iya kawo sura daya ba sai Allah ya kare musu gaba daya challenging yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli ku zo da sura koda wata is sura ce cikin karanan suran alqur'ani ba za su iya ba shi da Allah ya ce fa illan taf'alu wa lan taf'alu ba za ku iya ba ko ba za ku taba iya ba shi yasa hayo ba wanda ya iya to irin wannan challenge ne da ana Allah yake cewa fa'tu ku zo da bi kitabi ku zo da wani littafi attabi'u ahada minhuma wanda yafi qur'ani da at-taura gaskiya attabi'u sai in bi ba za su iya ba ahada minhuma ay ahada min alkitabaini wanda yafi shari'a fiye da at-taura fiye da alqur'ani wannan kuma an kawo shi ne a bisa fuskar tsayi da hujja ba wai dan hakan na iya yiwuwa ba babu wani littafi da yafi alqur'ani da at-taura shari'a babu shi an dai kawo ne kawai dan aka ba musu hujja Allah ya ce in kuntum sadiqina inda gaske kuke wannan aya tana tabbatar da cewa alqur'ani yana nuna mana yadda ake kafa hujja cewa ana kafa hujja ne da ayoyin Allah ba da ra'ayi ba ba da agani na ba kaga su da ra'ayin su suka kawo cewa kawai a su ba su yanda ba wannan bokanci ne sai Allah ya ce an kuna so a gasgata ku sai ku kawo min indillahi daga wurin Allah fa atu bi kitabin min indillahi kawo littafi daga wurin Allah saboda ka da abin da yake so ya huja da shi a cikin shari'a to abu ne da ake karbowa daga inda shari'a ta yadda a karbo daga alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ainihin wato ijma'in malaman farko wannan yana nuna mana cewa kuma duk mutumin da zai sanya tunaninsa da ra'ayinsa da aganinsa gaba da ayoyin Allah to wannan mutumin ya kama hanyar halaka kuma wannan shine abin da ya faru da wannan yahudawa su da mutanen makka sanya ra'ayinsu a gaba da alqur'ani kuma wannan yana nuna cewa duk mutumin da ya magana a cikin shari'ar musulunci to ana neman shi da ya kawo hujja babu wanda zai magana kawai a karba in babu hujja shi za ka ce musu qul fa'tu bi kitabi ku zo da littafi daga duk wanda zai magana a cikin shari'ar musulunci to ana neman shi da ya kawo hujja ba za a karba ba idan babu hujja tunda ba wahayi ake masa sai Allah ya ci gaba da cewa fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah yace fa illam yastajibu laka idan sun kasa amsa maka wannan kalubalan na cewa fa'atu bi kitabin min indillahi in sun kasa kuma ba za su iya din ba Allah yace to ka sani da cewa fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum sai ka kara sakankan cewa dama son zuciyarsu kawai suke bi wa man adallu mimman ittaba'a hawa Allah ya ce wane ne ya kai mutumin da ke bin son zuciya tsabara gambata bi ghairi hudan min Allah wanda ke bin son zuciya ba tare da shari'a daga Allah ba inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin lalle Allah baya shiryar da azzalimai aya ta 50 kenan wannan aya fadin Allah fa illam yastajibu laka wato ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai basu iya kawo wani littafi ba basu iya amsawa su kawo ba kamar yadda Ibn Abbas yake cewa fa illam yu'minu bima ji'ita bihi idan basu imani da abin da ka kawo ba min al-hujaj na hujjoji shi ko muqatil yake cewa fa illam yumkinhum an ya'tu bi kitabin afdala minhuma idan sun kasa kawo littafi wanda yake yafi qur'ani yafi at-taura Allah yace fa'alam annama yattabi'una hawahu to ka sani da cewa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abinda suke faɗa game da at-taura da abinda suke faɗa game da al-qur'ani da suke cewa ai at-taura da qur'ani ƙarya ne kirkira ne bokanci ne ba gaskiya bane duk wannan maganganun da suka gina su a bisa tsabaragen ra'ayi da san zuciya da shaci fadi da abinda shedan ya riya musu da abinda san zuciyarsu ya riya musu duk wanda yana karkashin a hawa abu shaci fadi san zuciya rudin shedan a gani na suna yi daukan wannan maganganun Allah ya ce wa man adallu mimman ittaba'a hawa bi ghairi hudan min Allah wannan wani karashin zance ne mai ban sha'awa wa man adallu anan istifhami ne tambaya ne amma abin da yake cewa istifham at-tankiri tambaya wanda ba a neman amsar ta ko tambayar da zaka mutum baka neman amsa kana zargin shi ne kawai kana cewa ba haka ya kamata a yi abin ba mutum ya zo ya buge maka mota kace mallam ya ka buge min mota kaga ba amsa kake yawa kana wannan ba kai da aikin da yi ba lafiya me kake nema anan irin wannan sai yake cewa al-istifham at-tankiri to irin shi ne anan wa man adallu kama a ce babu wanda ya kai mutumin da ke bin son zuciya don kana neman wanda yafi kowa bata in ka same shi ka gama aikin da aka saka Allah ya ce wa man adallu mimman ittaba'a hawahu wa ya kai batan mutumin da ke bin son zuciya bi ghairi hudan min Allah ba tare da shari'a ba Allah madaukin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda umarnin Allah ya yi shi ne dan ya zama koyarwa ga mabiyansa tashri'an li ummati da Allah yake hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai bi son zuciya dan Allah yake cewa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lam ci sannan kuma sai muka sanya ka akan wani wata shari'a ta al'amarin da muka daura maka ka bi wannan shari'a kada ga buta kada ka buta farkin waɗanda ba su da ilimi kaga shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya hane shi daga yabi san zuciyarsa sannan Allah yake cewa wani waje afara'aita man ittakhala ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa fa man yahdihi min ba'dillah yace baka ganin wanda ya riki san zuciyarsa kamar abun bautarsa afara'aita man ittakhala ilahahu hawahu sai Allah ya fitar da shi a bisa yana da ilimi duk wanda ya rike son zuciya da shi kawai yake aiki sakamakon haka sai Allah ya fitar da shi ba zai ga gaskiya ba wa dallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa sai Allah ya fame zuciyarsa da idansa da kunnansa bai jin gaskiya bai ganin gaskiya bai fahimtar gaskiya sai Allah yake fa man yahdihi min ba'dillah to waye ise shiryatar da irin wannan bayan Allah Allah ka tsare mu daga bata irin wannan haka nan Allah ya ce wa annabi Dawuda ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa ya kai annabi Dawuda lalle mun sanya ka kamar ya gurbin mu a bayan kasa Allah ya ce kar ka bi son zuciya kai hukunci na adalci da ire-iren waɗannan ayoyi suna nan da yawa waɗanda ke nuni zuwa ga zargin son zuciya don na cewa son zuciya mummunan tsari ne a rayuwa son zuciya abu ne mai halakar da mutum ya kamata mai tambaya mu ce menene son zuciya wai me ake nufi da son zuciya malamai suka ce alhawa shine mailanun nafsi ila ma tashtahihi duna hujjatin aw bayyina karkata zuciya izuwa ga abin da rai yake so ba tare da dalili ko gaskiya ba kawai mutum ya bi sha'awar ransa ya bi sha'awar zuciyarsa babu hujja babu dalili ibnu jauzi da yana bayani akan me yasan zuciya yace huwa mailu tabi'i ila ma yulaimu shine mutum ya dinga biye wa dabi'arsa akan abin take so abin dabi'a take so innan nafsa la amaratun bisu dabi'a mutum tana son mummunan abu tana son dagawa tana son babakere tana son almundana tana son hassada tana son fifiko to mutum ya dinga biye wannan shine ma'anar son zuciya shi asalin ka ji kana son abu din asalin sa ba wai haramun ba amma biye mushi shine haramu kuma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake turji man tasha'u minhunna wa tuwi ilayka man tasha'u Allah yake ka zaba a cikin matanka duk wanda kaga dama ka jawo ta jiki wanda ba ga dama ba ka nisantar da ita sai Aisha take cewa ina ganin ubangijinka yana biye ma son zuciyarka ma ara rabbaka illa yuwaqi'uka fi hawaka Allah ma yana son ya bi abin da ranka ke so to kaga kenan hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wani abu da yake so a ransa in ko da wani zai wuce haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce to ashe shi asalin ka so wani abu a ranka ba shine laifi ba amma biye ma son ya zama ka kasa yin adalci ka kasa bin gaskiya ka kasa bin dokar Allah to wannan shine abin zargi kuma galibin masu son zuciya a nan ake kama su da haka ake ce ma ƴan bid'a ashabul ahwa'i masoya zuciya shatibi yake cewa ana kiransu da wannan suna ne saboda abinda suke aikatawa na bid'a sarransu ne suke bi ba hujja suke bi ba ba wata bid'a da ke da hujja takamammiya amma masu yin bid'ar za su kirkiri wani zance su ce hujja ne su bi son zuciyarsu kamar yadda Shatibi yake faɗa wannan magana a cikin littafin sa Al-Ittisam yake cewa wa lizalika summi ahlul bid'i bi ahlil ahwa'i li'annahum muttaba'u ahwa'ahum ana cewa ƴan bid'a masoya zuciya saboda san zuciya suke bi falam ya'khudul adillata shar'iyya ma akhadha al-iftikari ilayha wa at-ta'wil alayha ba sa ruko da dalile na shari'a ya zama kafin su yi magana sai suna da dalili ya kamata duk magana da zaka yi kai musulmi to sai kana da dalili zaka fade ta ba wai ka fada ba sannan an ce ina dalili ka tafi lalibe to a lokacin ko ba dalili ka samu ba zaka rike ka ce dalili ne amma sai kana da hujja sannan zaka yi magana da ka fada ka ce to hujjar ta kaza to yan bid'a ba haka suke ba za su kirkiro wani aiki su kama yin shi da an yi challenge din sa an ce ina hujjar wannan sai su shiga cikin nassoshi suna ta lalibe ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa to duk abin da suka kama ko da rabin dalili ne sai su rike su ce shine dalilin su shine Ash-Shatibi yake isa yake cewa su ba sa riko da dalilan shari'a ta hanyar buƙatuwa zuwa ga dalilan wa ta'wilu alaiha da kuma jingina da dalilin a sai sun yi maganar ne za su tafi neman dalili da ka san zuciya mummunan abu ne Allah ka tsare mu sannan Allah yake cewa inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah baya shiryatar da mutanen da suke azzalimai kamar da muka ambata a baya za ga yayi ta'dili da kalmar zalunci saboda ta hade dukkanin fannonin barna da shirka da kafirci da fasikanci da son zuciya dukkanin su zalunci wato Allah baya baiwa azzalimai damar su dace da gaskiya wannan aya daga cikin fa'idar ta akwai tabbatar da gaskiya alqur'ani Allah ya tabbatar da cewa alqur'ani gaskiya ne shi yasa ba wanda zai iya kawo irin sa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka bi alqur'ani gaskiya yake fada kuma kafirai ba su da hujja akan karyata alqur'ani da musanta shi hujjar su kawai shine son zuciyarsu daga nan kuma zamu cire wata ka'ida da Larabawa suke cewa al-hawa sanamun yu'badu min dunillah san zuci wani gunki ne san zuciya wani gunki ne mai zaman kansa wanda ake bautawa kuma bayan Allah mutane da dama suna da gunki me gunkin su shine san zuciyarsu duk abin da za su yi kawai abin da ransa ya raya mishi kawai zai ko kaga yana yin wani abu da ya dace da gaskiya to yana yin shi ne saboda ya dace da san ransa da haka ka dauki kungiyoyin yan bid'a tun daga kan shi'a rafida khawarija da sufaye da sauran duwan dan bid'a kamar da Ibn Taymiyyah yake cewa zaka samu wani nasibi na gaskiya a cikin bid'arsa to wannan raban na gaskiya wannan percentage din na gaskiya ba yana aikata shi ne saboda gaskiya bane yana aikata shi ne saboda ya dace da san zuciya zaka bai da ladan aiki da shi Allah ya tsare mu sannan kuma wannan yana nufin cewa a babu wani fasiki ko kafiri ko mubtadi'i sai da ya zama cewa a cikin aikin da yake yi akwai biye masan zuciyarsa wato ba wai yana yi ne kawai haka nan babu wani dalili ba a dalilin sa mafi karfi shine zuciyar shi tana son abin sha'awa yake yi ta wannan abin ko kuma shubha ta shiga zuciyar shi game da wannan abu Allah ya ce wala kad wassalna lahumul qawl na'am
ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون
الله يقول ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الله يقول حقيقة كما من ددى تامس القرآن كأن كأن سبودا سغاني وانا يقول كم فسرون وصلنا wasu malamai daga cikin malaman tafsiri nan baya-baya sun tafi zuwa ga wannan fasara kamar babban malami Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemu a tafsirinsa na Audahul Bayan ya karkata zuwa ga wannan fasara cewa abinda yake nufi wasallallahu lahumul qaula saukar da alqur'ani kadan-kadan a hankali a hankali dama kuma kafirai sun taba tuhumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa laula unzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me ya hana a sauka mai da alqur'ani gabaki daya kamar da aka sauka da at-taura gaba daya sai Allah ya ce kadhalika lutsabbita bi fuadaka wa rattalnahu tartila mun yi haka ne dan mu tabbatar maka da zuciyarka mu karanta maka shi dalla dalla wasu fasarorin kuma wanda ba wannan ba na farko cewa wasanna bi ma'ana atba'ana ba'dahu ba'dan aw ba'athna bi rasulin ba'da rasulin walaqad wasanna ay mun ta'ayko annabawa wani bayan wani ko mun ta'ayko da littafai wani bayan wani shi kuma ibnu uyayna da suddi suka ce walaqad wasanna ma'anan shi ay bayyana ay mun muku dalla dalla da wahayi shi kuma mujahid yake cewa fassalna bi ma'ana wasalna bi ma'ana fassalna ay innahu laqawlun faslun qur'ani zance ne mai magana dalla dalla wasu malaman kuma suka ce ma'anar shi wasalna lakum khairay ad-dunya wal akhirah a cikin alqur'ani akwai bayanin alkhairin duniya da alkhairin lahira al-imamu ibnu al-arabi a cikin ahkamul qur'an yake cewa ma'anarsa tataba'a inzalul qur'ani saukar da alqur'ani wani bayan wani wa'adan wa wa'idan yau ai muku labarin aljanna da ni'imarta gobe ai labarin wuta da azabarta wa qasasan wa ibratan wata rana kuma ai labarin annabawa da al'ummomin su wata rana kuma a fita muku da darussa daga labaran su wa mawa'iza da wa'azuji wato qur'ani kala kalan zance ne iri daban-daban ibnu arabi yake cewa wannan shine ma'anan walaqad wasalna lakumul qawl wato kowane bangaren magana labarai tauhidi shari'a wa'azi gargadi kowane nau'in zance an tsakuro an ba ku yace wato Allah ya sadar da wannan zancen wani bayan wani lahum da aka ce izuwa gare su suwa ne Quraishawa da kuma Yahudawa wannan aya da su take magana al-imamu ibnu manda shi kuma ya fitar da wani tafsiri daban da shi da al-imamu tabari a cikin littafin sa al-mujamul kabir cewa wani mutum da ake cewa rifa'a ibnu qaraza wanda an ce sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da ba yahude ne ya musulunta wasu kuma sun ce sunan shi rifa'a ibnu samawal wanda an ce wato kanin mahaifiyar safiya bintu huyay matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha wannan sahabin yana cewa nazalat hadhihi al-ayatu wa laqad wassalna lakum lahumul qawla fi asharatin ana minhum yace wannan ayoyi sun sauka ne akan wasu mutane guda 10 cikin yahudawa ni ɗaya ne daga cikin su wato wasu yahudawa ne daga cikin yahudawan Madina suka ji alqur'ani sai suka musulunta shine Allah yace to waɗannan yahudawan mun musu baiwa mun sadan musu da zancen alqur'ani yayi iri ɗaya da abinda suka sani na at-taura sai Allah ya taimake su suka gaskata amma wannan malamin wa wannan mutume suna rifa'a ibnu qaraza akwai tababa game da tabbata shi sahabi kamar yadda abul qasim al-bagawi yake cewa la a'rifu lirifa'ata ghaira hadha al-hadith ban san wani hadisi na rifa'atu ba sai wannan wala adri hal huwa sahabiyyun am la yace ban sani ba da gaske sahabi ne ko ba sahabi bane abin da bira ta kace cewa wannan aya tana da fasarori daban-daban baya ga ibnu manda ibnu jaririn da ibnu abi hatimin su ma da sun fitar da asarai da ke nuna irin wannan fasara cewa wannan aya ta sauka ne dan bayani akan halin waɗannan mutane ana karanta lafazin da wasalna da shadda duk da yake ya halasta a karanta a ce wasalna walaqad wasalna lahumul qawl at-tawsil mai shaddan yana nufin tsananin saduwar zancen da juna idan an cire shaddan kuma zai zama gama garin ma'ana wallahu a'lam al-qawl da yace wasalna lahumul qawla to lafazin al-qawlu anan fassara mafi inganci shine ma'anar shi al-qur'ani ko kuma wahayi domin Allah yakan kira al-qur'ani da suna al-qawl innahu laqawlun faslun innahu laqawlu rasulin karim ay innahu laqur'anun faslun innahu laqur'anun yatluhu alayka rasulun karim wato malaika jibril kenan da ka zance mafi inganci anan shine alqaulu ba kowane zance ba a shi alqur'ani musamman madauki fasara wanda suke ganin cewa ana nufin saukar da alqur'ani kadan 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 wallahu ta'ala Allah ya ci gaba da cewa alladina atainahumul kitaba
alladina atainahumul kitaba min qablihi wa bihi yu'minun
Allah ya ce alladina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun sura aya ta 52 kenan ko Allah ya ce alladina atainahumul kitaba wadanda muka ba su littafi min qablihi gabanin shi alqur'ani hum su din bihi da alqur'ani yu'minuna suna da imani wato Allah yana magana akan wasu sashi na ahlul kitabi dukkan su ne ɗan kadan wanda suka yi imani da alqur'ani da suka ji Allah ya saukar da shi saboda ya gaskata abin da suke tare da shi Qatada yana cewa a daidai wannan wajen yace kunna na tahaddasu أن هذه الآية نزلت في أناس من أهل الكتاب. يче مولى لبن ابن عباس من كسن شيء منا تتونا واتكن كانوا منا شيء وانن آية تاسو كني جمد الأخبار وسمتان يчикين أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق سنا بن الدين غسكيا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم har Allah ya aika da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa amanu bihi sai suka yi imani da shi wasaddaqu nubuwatahu suka gaskata annabsa fa azama Allahu ajrahu sai Allah ya girmama ladan su marrataini hasubiyu Allah zai ambaci wannan a gaba kadan marratan bi sabrihim ala kitabihi ladan su yayi girma a karo na farko saboda sun hakura sun bulittafin sa at-taura tsawon zamani kuma saboda a cikin at-taura akwai shari'o'i masu wahala kamar da annabi Isa yake cewa wayda anhum israhum wal aglal allati kanat alayhi ya goda injila dan ya rage musu nauyin shari'ar su da kuma irin abubun da ke hannun su na takura wannan shari'a mai wahala ta at-taura suka bita akwai yawan salloli akwai yawan haramu akwai yawan hudud laifuffuka wanda yake mutane haddi suna da yawa cikin Taura to wanda da ya hakuri ba haka sai Allah ya girmama ladan shi girmamawa nabi fa da kuma suka yi hakuri suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa zakara minhum liban labari yake cewa kata da yace a cikin irin waɗannan sahabban a cikin irin waɗannan ahli kitabin akwai Salmanul Farisi Salmanul Farisi radiyallahu anhu tarihin shahararre ne akan yadda ya sha wahala yayi addinin yahudawa yayi addinin kristoci har malaman shi suka kare ga baki daya malami na karshe ya ce masa to yanzu ka kama hanya kai yankin kasar Khaybara da Yathrib nan ne ake da dabinai wanda ake tsammanin cewa ana sa ran annabin karshe anan zai taso haka ya taho ya karaso Madina a matsayin bawa yana nan a Madina bayan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya zo Madina haka yi dinga bin sawu har sai da ya gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine dai wannan annabin kisa tana nan doguwa a cikin littafin Mujamul Tabarani al-Kabir sayyidina Salman alaihi salam ya musulunta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hada kudi a ɗan toshi daga wanda ya yake bauta a hannunsa to ire-iren sa da wasu su wanda zamu ji magana akan su daga ciki har ila yau akwai Abdullahi dan Salam wanda malami ne a cikin su ya musulunta har ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina so ka tambayi yahudawa waye ne kafin su san na musulunta in ba haka ba za su faɗi munanan maganganu a kaina wanda ba za ka ga girma na ba aka kira su aka ce me za ku ce game da Abdullahi dan Salam suka ce babba ne dan manya dan masu daraja a cikin mu annabi ya ce me za ku ce inda zai musulunta suka ce hashahu Allahu min zalika ai ba zai yi musulunta ba sai ya fito ce to na musulunta yi kalmar shahada dan take suka fara cewa sharruna wa ibn sharrina ai tsinanne ne dan matsiyata ne ai mutumin banza ne yana cikin su kuma waɗanda Allah ya girmama ladan su da kuma mutanen da suka taho daga Habasha suka biyo Ja'far dan Abu Talib suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su wajen 40 a cikin su akwai mutane 7 wanda suke manyan fastoci ne daga garin su Najashi daga Eritrea suka zo suka saurari maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka musulunta daga cikin su akwai Buhaira wannan mai bauta a wata coci a hanya zuwa kasar Sham wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zasu je Sham shi da babban sa ya ganshi yace ka koma da shi gida wannan shine annabin karshen zamani in yahudawa suka ganshi zasu kashe shi shi ma an ce yana cikin wannan lissafi daga cikin su akwai su da yawa al-Imam al-Mawardi ya ambaci sunaye da yawa na irin waɗannan mutanen daga cikin su haila akwai Tamimud Dari wanda ya rubu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da cross a wuyansa ma san da zai musulunta annabi ne ya cire cross din ya tsinka shi ya wurgar da shi suna nan da yawa da yawa da yawa wallahu a'lam Sayyid ibn Mansur Sayyid dan Jubair Allah ya gafarta masa yana cewa wannan aya ta sauka ne akan wasu fastoci mutum 70 waɗanda suka zo daga gurin Najashi ya aiko su zo su ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo annabi ya karanta musu Yasin wal Qur'an al Hakim har zuwa karshenta suka dinga kuka suka musulunta zasu aka saukar da wannan aya akan su aka saukar da kuma daya aya wacce kenan shine wa idza sami'u ma unzila ilayka tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq wa yaquluna amanna billahi rabbana amanna bil faktuna ma shahid wannan cikin suratul maida to ita ce ai yace wal ayatul ukhra da daya aya aka saukar da wannan aka saukar da wancan sai suka musulunta to daga nan shine Allah yake cewa allazina atainahumul kitaba daga wannan ayar allazina atainahumul kitaba har zuwa fadin Allah madaukakin sarki a cewa salamun alaikum la nabtagil jahilina waɗannan ayoyin in kun tuna mun faɗa a muqaddima cewa suna daga cikin abin da aka ce a Madina suka sauka wanda kuma wannan zance ne mai ƙarfi kwarai saboda wannan kissar ta faru ne a Madina to bai yiwa kuma a ce an saukar da ayoyin a Makka sannan kuma kissar ta faru a Madina da aka yi magana Ibn Abbas da shi da Mujahid cewa waɗannan ayoyin a cikin suratul qasas su ƴan Madina ne bayan hijira magana ce mai ƙarfi kwarai da gaske akwai wata fa'ida da ya kamata mu kalla anan babu laifi mu ishara zuwa gare ta alqur'ani yakan ce allazina atainahumul kitaba yakan kuma ce allazina utul kitaba wato yakan kawo ibara allazina atainahumul kitaba waɗanda mu su Allah muka ba su littafi bil mabni alal ma'lum ambaci fa'idan yakan kuma ce allazina utul kitaba waɗanda aka ba littafi bil mabni ala ma lam yusamma fa'ilu mabni lil majhul to in kai istiqra'in ire-iren waɗannan ayatul qur'ani zaka ga ba haka aka kawo su sidam suna da ma'anar su dinda kaje ya zo da allazina atainahumul kitaba to ya zo ne a mahalli na yabo a mahalli na nuna sun gaskata alqur'ani sai Allah ya danganta su zuwa gare shi yace atainahum Musa Allah mu suka ba mu muka ba su da tabu idan Allah zai ambace Yahudawa cikin su waɗanda suka yi imani suka bi alqur'ani to sai yace allazina atainahumul kitaba idan zai ambace Yahudawa wanda suka kangare suka kibin gaskiya suka kafirce wa Allah suka kibin alqur'ani sai Allah yace allazina utul kitaba in ka je ka bi alqur'ani za ka ga haka burjik bari mu buga misalai dan ya ƙara fitowa fili inda Allah yake cewa allazina atainahumul kitaba kamar fadin Allah allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi sai yace mene ulaika yu'minuna bihi kaga mahallin ambatan gasgatawa su ne da imaninsu a cikin suratul baqara kenan haka ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwata fa in yakfur biha haula'i faqad wakalla biha qauman laysu biha bikafirin a cikin ali ibrahim kaga nan ma a mahallin cewa suna imani ne har Allah yake cewa ma inda ku mutanen makka da mutanen madina quraishawa da za ku ƙin imani da za mu kawo su imani tunda kafin kuma Yahudawa ma sun yi imani da haka Allah ya ce musu allazina atainahumul kitaba hakan ka dauki fadin Allah cikin al-an'am wal ladina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin Allah ya ce waɗanda muka baiwa littafi sun san cewa wannan alqur'anin Allah ne ya saukar da shi daga gun ubangijinka kar ka zama cikin masu shakka hakanan wani waje cikin suratul ra'd fadin Allah والذين آتيناهم الكتاب يعرفون يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه شكرا صوت الرعد هذا الله يقول سنة يفرحون بما أنزل إليك شما أننا محلين نيو فدين دا كبذاك غيرن حكن محلين زرقي da mahalli ne na cewa sun yi butulci sai a ce alladina utul kitaba Allah ba zai danganta su kai tsaye zuwa gare shi ba sai kaji Allah ya ce walamma ja'ahum rasulun min indina musaddiqan lima ma'ahum nabada fariqum min alladina ish utul kitaba kitaballahi wara abhuri saboda nan zargin sa ake yayin da manzon mu yazo musu da abin da yake gaskiya ne daga Allah kuma yana gasgata abin da ke hannunsu Allah ya ce wasu daga cikin ahli kitabi waɗanda aka baiwa littafi sai suka yi watsi da littafin Allah nabaza fariqu min alladhina utul kitaba hakanan Allah yana cewa wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatuhum Allah ya ce da za ka kawo musu kowace aya wallahi ba za su bi abin da kake bi ba wannan ma kaga shi ma mali ne nazari haka hak fadin Allah wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum da dai ire-iren su kamar ya alladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yurdukum ba'da imanikum kafir to wannan kamar misali ne na nau'in waɗannan ta'birat guda biyu to me yasa haka malamai sai kokari su lalubo me yasa akai wannan kamar yadda muka ambata a gurguje saboda ba a dangantawa Allah abu mummuna kai tsi abun da suke yi mummuna ne kin gaskiya sai Allah ba zai ce alladina atainahum ba sai ya ce alladina utu can ko da suke abin arziki sai a danganta su kai tsaye ga Allah kamar yadda Allah yake cewa وإذا مرضت فهو يشفين إني رشل لافيا الله كي وركدن والذي هو يطعمني ويسكين كاد تشيروا ذا شايروا ذا أبني مي كيو أبني مي فللا وزي أدن جنتا شكي دي ذوا غا الله أما رشل لافيا أزايرنشي تن أدن بي جنش أبني مي كيو وأنا داك بلا أتشي وإذا أمردني الله تددي الله شيكي سنجي تشوتا sai a ce wa idza maritu inna rashin lafiya warkarwa fa abu ne mai kyau fa huwa yashfi Allah ke warkar da ni to haka nan mai sa Allah bai danganta baya da littafin kai tsaye zuwa ga kansa sai ya ce utul kitaba in sun yi abin arziki sai ya ce atainahumul kitaba Allah ya sa an gane sai malamin Allah ya ci gaba da cewa wa idza yutla alaihim ko bismillah
وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ
الله يقول وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ آية تهمسن لأقوم Allah ya ce wa idza yutla alaihim bayan mun ji cewa sun yi imani an Allah ya amshi imanin Allah ya bayyana mana cewa suna da imani tun kafin lokacin alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minuna sai Allah ya ce wa idza yutla alaihim duk sanda aka karanta musu alqur'ani qalu sai su ce amanna bihi mun gaskata alqur'anin nan innahu alhaqqu min rabbina lalle alqur'ani gaskiya ce daga Allah ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimina, lalle mu mun kasance gabanin masu ka alqur'anin da mu musulmai ne, wato duk suna kanta musu alqur'ani su irin waɗannan mutanen kirki masu san gaskiya waɗanda Allah ya taimake su ga bu gaskiya cikin yahudawa da sun ji ana kanta alqur'ani sai su ce gaskiya ne sakon Allah ne kuma da mun can mu musulmai ne. Wannan Allah madaukakin sarki dama yayi bayani cewa duk wanda yake so Allah ya karba addinin sa to sai ya gaskata dukkanin annabawa na baya da wanda suka zo bayan su. Allah ya musu irin wannan bayanin a cikin fadin sa, qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bih wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum. Allah yace ka ce musu ya ku mutanen Makka, in kuna ganin wannan abin yanzu ba kwa jin kunya idan daga Allah ne da gaske kuma daga Allah ne, ku ku kafirce a samu yahudawan kuma a cikin su wanda suka bi gaskiya su musulunta, wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi, wani daga cikin banu isra'ila ya shaida cewa wannan qur'anin irin at-taura ce, wastakbartum ku kuma kuna girman kai, inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin, Allah baya shaitar da mutane azzalimai. Irin wannan haka Allah yake fada wato sai kai imani da duka mu musulmi al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai imani da shi da kuma sauran annabawa, amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sai kai imani da duka. Suma yahudawa da kristoci wanda suka riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suma wajibi ne akan su suma su imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda annabawa gaba ɗayan su addinin su ɗaya ne, kamar da muka ji a wani karatu a baya annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-anbiya'u banul allati wa abuhum wahid, annabawa kamar ƴaƴan kishiyoyi ne wanda suke uba ɗaya, kaga dangi ɗaya ne kowa sunan gidan yake amsawa koda koshi daban ce, to haka annabawa suke dukkanin su ƴan uwan juna ne, duka addinin su ɗaya ne. Isa da Allah ya tara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su, sai Allah ya ce mishi was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yubadu, ga sunan a baitul maqdis lokacin isra'i cewa ka tambaye su shin an sanya wani Allah ko ma bayan ubangiji mahalicci da za a bautawa, ba a sanya ba, saboda haka duk annabawa tauhidin su iri ɗaya ne, shi yasa ba zai yiwu ka amince da wani annabi ka kafirce wani ba, dole ka yi imani da su gabaki ɗaya, amma sai ka bi shari'ar annabin da aka aiko maka. Shine anan Allah yake musu wannan yabon cewa sun samu tagomashi da suka bi Allah madaukakin sarki. Allah ya ce qalu amanna, sai ka ji suna cewa mun yi imani, wato saddaqna bil qur'an, kamar da Allah yake cewa a wani waje qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimut tawrata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum, a cikin suratul maida Allah yace ya ku ahlal kitabi ba ku kan wani abin kirki har sai kun tsaida at-taura in ku yahudawa ne, sai kun tsaida injila idan ku kristoci ne, sannan kuma ku yi imani da alqur'ani da aka saukar, sai kun yi imani da shi sannan ku ga mutanen kirki. A wani waje Allah yake cewa alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati, mutanen kirki a cikin su sune wanda suka yadda suke bin manzon nan annabin nan wanda baya rubutu baya karanta wutacciyar magana, wanda sun samu siffofin shi haka rubuce a cikin littattafan su, sun samu siffofin shi haka rubuce a cikin littattafan su, sannan kuma suka amsa. Allah yana cewa waje qul aminu aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la mafula, cikin isra'i Allah yace ku mutanen Makka ko ku gasgata ko ku ƙaryata asarar ku ce, in kun gasgata ma amfani ne akan ku, amma dai ku sani waɗanda aka bai wa ilimi gabanin wahayin Qur'ani ba ku da kuke jahilai na nuna wa sarki ba. Mutanen da aka bai wa ilimi aka yi musu wahayi, aka yi annabawansu wahayi, to su da zaran an karanta Alƙur'ani sai kaga sun fada su yi sujuda suna cewa sarki ya tabbata ga Allah Ubangijinmu, in kana wa'adu rabbina la maf'ula, da gaske ne alƙawarin da Allah yayi cewa zai aiko wani annabi, gashi ya aiko, wato mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Muhammad. Wannan dukkan Yahudawa ne aka samu wanda suke wannan gaskiya, nazair na wannan suna nan da yawa cikin Alƙur'ani wanda suke tabbatar da wannan gaskiya. Ina fata muna fahimta. Da haka wannan aya abin take cewa shine wato a cikin Yahudawa akwai wanda suka gaskata, kuma da gaskiya fikirin da zamu cire na farko a wannan aya shine ashe a cikin kowanne irin kangararrun mutane inda aka jure musu wa'azi za a samu wanda za su yi tuba. Ba wasu mutane da za a ce waɗannan an riga an yanke tsammani daga za a samu na kirki a cikinsu, tunda dai Yahudawa da irin fitsara da takaddaranci da rashin kirkinsu da rashin darajarsu aka samu wasu suka zama nuzza'un, suka zama wato bare daga cikin Yahudawa, aka samu bare waɗanda suka musulunta, wasu sun zama sahabbai, wasu sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba su gan shi ba. To wannan yana nuna cewa a ci gaba da yin wa'azi kenan ma mutane, komai kangararsu Allah in ya ga dama sai ya musu baiwa sai su shirya, in ba Allah ne ya ayyana cewa wane ya riga ya gama halaka ba to ba a cire rai da cewa ba zai iya tuba wata rana ba. Kuma idan Allah ya taimake ka kai mai wa'azi ya tuba a hannunka, ka samu daraja, ka samu falala mai girma. Kuma sayyidina Ali yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum daya ya samu shiriya a hannunka yafi a baka garke na jajayen raguma. Dan haka akwai bukata mai tsanani zuwa ga musulmi su ci gaba da sadar da wa'azin musulunci zuwa ga ko ina a fadin duniya, lungu da ƙauye da birni da karkara da maraya, ko ina da kuma kowane yare da kowace irin siga da kowane irin tsari. Yanzu nan da muke zaune a cikin birni irin Zaria, sai ka dauka ko ina addini ya, saboda Zaria birnin ilimi ne alhamdulillah walahul fadl. Amma duk inda ka kewaya kasar zazzau din nan, inda kai tafiya kilomita 30 gabas, yamma, kudu, arewa, sai ka taron mutane suna rayuwa da ta saba wanda yake a cikin birane, hazzin su addini kadan ne kwarai, ilimin su na addini kusan zero gaba daya, koda suna cewa su musulmai ne, koda an haife su da iyayensu da kakanninsu a musulunci, zaka tausaya wa zalunci jahilcin da suke rayuwa ciki, zaka tausaya wa irin irkaniyar da suke a ciki. Wannan yana nuna cewa kenan ashe suna da haƙƙi akan mu da muke cikin birane, Zaria, Kano, Sokoto, Bauchi, Adamawa, Maiduguri, Damaturu da duk sauran biranen nan na Najeriya da sauran ƙasashe, wanda kowane birni na musulmi yana kewaye da ƙauyuka na musulmi, ko ƙauyuka na Maguzawa, ko ƙauyuka na Kiristoci. Waɗannan mutanen suna da haƙƙi akan mu. Yana da kyau mu rage hayaniyar da muke a cikin birni, da yawan musu da muke a kan irabi, da yawan jayayya da ake yi, wasu a cikin musu dinga fita suna zuwa suna kai wa'azi na Alƙur'ani zuwa ƙauyuka. Saboda in ka ji duk wanda ke zuwa ƙauye ya sa abin da ke faɗa, kasuwa take kai ka, ko kana da dangi, ko kana aikin mota, ko kana tafiye-tafiye, za ka gaskata abin da ake faɗa cewa akwai buƙatar isar da wannan saƙo zuwa ga ko'ina. Sannan haka akwai buƙatar fassara saƙon musulunci zuwa ga dukkanin yarurruka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya muna alƙawarin addini na sai ya kai duk inda hasken rana ke kaiwa, kenan ko ina a duniya sai musulunci ya kai. Amma ai musuluncin nan ba zai kai ne da kanshi ba, sai an yi aikin kai shi, yadda sahabbai suka yi jihadi, tabi'ai suka yi, na bayansu suka yi, har zuwa zamanin da muke ciki. To haka kuma yanzu din ma ake buƙatar jihadi na yaɗa musulunci, domin har yanzu a cikin duniyar nan akwai inda ba a taɓa jin labarin musulunci ba. Ko ƙarshen da in ka je a nan Najeriya ma za ka yi mamakin irin wato mummunan labarin da suke da shi game da musulunci, ko kuma kwata-kwata ba su da labarin musulunci, da duk wannan irin globalization da ake da shi, da wannan hanyoyin sadarwa, da wannan hanyoyi na internet, har yanzu akwai wani bai labarin musulunci. Kaga kenan har yanzu yana da hanzari mu kuma aikin yana kan mu musulmai. Allah ya sa mu dace. Sannan kamar da muka ambata wajibi ne wa'azi da karantawa musulunci ta tsayi akan karantar da alqur'ani da sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da shi kanshi annabi yake cewa in attabi'u illa ma yuha ilayya shi kanshi manzo Allah kai ke cewa qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya shi kanshi manzo Allah qur'ani yake bi balantana kuma kai da zaka karantar da irin addinin sa qul ma yakunu li an ubdilahu min tilka'i nafsi haka yace in attabi'u illa ma yuha ilayya fa'ida ta ƙarshe shine ya halasta mutun ya yabi kansa idan babu alfahari idan akwai bukata ina malamai suka cira wannan da suka ce inna kunna min qablihi muslimina da suka ce ai mu da man can musulmai ne kaga suna fadan abin alherin kansu to bukata in ta kama mutun na iya fada wani alherin kansa kamar da manzo Allah sai sun yake cewa ana sayyidu waladu adama wala fakhara ana awwalu shafi'in wala fakhara da ire iren su zamu dakata anan saboda lokaci ya gure insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا امتنا اللهم بابصارنا واسمائنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من اعادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين